a wannan safiya ta Laraba yau uku ga lissafinmu nan uku ne ba hudu ba yau uku ga watan al-Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 5 ga watan 10 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a littafin nan mai suna Hisnul Muslim littafin da ya kunshi addu'o'i da azkar na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin munasabobi daban-daban wannan shine darasinmu na 47 a cikin wannan littafi inda kuma za mu tashi akan ina tsammanin du'a'u ziyaratul qubur shine du'a'u ziyaratul qubur addu'ar ziyarar makabarta assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lalahiqun yadda yake a ciki ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية زيارة القبور في زيارة مقبرته زيارة مقبرته إلي بيوتي أكوي زيارة شرعية أكوي زيارة بدعية أكوي زيارة شرعة تيدد إتاه ta ba da izini a kanta akwai kuma ziyara ta bid'a ziyaratu shari'a ziyara ta shari'a shine mutum ya je ziyarar kabari ko makabarta domin yi wa waɗanda suke kwance a wannan kushewar addu'a ya roƙa musu gafara ya roƙa musu rahama da neman Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu ya roƙa musu aljanna idan muminai ne musulmai ƴan uwanka ko kuma mutum ya ziyarci makabartar da ba ta musulmi ba domin ya ƙara tunawa da lahira wanda ita ce ziyara shar'iyya ka ziyarci makabarta ta musulmi don ka yi musu addu'a don ka nema musu gafara ka nema musu rahmar Allah in kuma ba ta musulmi ba ce kaji to dan ta zama tunatarwa gare ka da cewa akwai ranar mutuwarka kuma lahira tana nan tafi wanda ita ce malamai suke cewa az-ziyaratu shar'iyya take shari'a ta yadda da ita kuma ta kwadaitar akan ta kamar yadda zamu yi ambata akwai az-ziyaratul bid'iyya ziyara ta bid'a ita ce mutum ya ziyarci makabarta domin ya kai bukatarsa zuwa ga wani ko wasu da suke cikin wannan makabartar ya nemi wani taimako ko agaji ko tallafi daga wajensu ko ya nemi su yaye masa wata damuwar da yake ciki ko su ba shi wani abin da ya rasa wato dai mutum ya kai kukansa gurin wani wanda ya riga mu gidan gaskiya yana kwance a kabarinsa ya kai masa kukansa ya nemi ya tallafa masa akan wani abu da yake damunsa ko ya bashi wani abin da ya rasa wannan ziyara ce bid'iyya shirkiya bid'a ce kuma shirka ne ba a neman wani abu na arziki ko na rayawa ko na lafiya ko na ƴaƴa daga gurin wani ba Allah ba Allah shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hadawa Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti liba mana'ta inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shike bada arziki ga wanda ya ga dama ya shimfida masa wanda kuma ya ga dama ya kuntata masa wannan duk aikin Allah ne inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwatil matin shi kadai ke azurtawa haka nan ba a neman lafiya a gurin wani sai a gurin Allah wa idza baridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya shine ke bani waraka saboda haka a gurinsa ake nemanta ko da mutum ya riƙe wani sabab to sabab din ba shi zai ba shi lafiya ba Allah shi ne mai ba shi lafiyar haka duk abinda kake nema ka nemi shi gurin Allah was'alullaha min fadlihi haka Allah ci ku roƙe shi falalarsa ku roƙe Allah daga falalarsa to akwai waɗanda suke zuwa su ziyarci kabari domin su tabbatar da abinda shari'a ta yi a gurin shine sai addu'a ga wanda yake kwance a cikin wannan kabari ko wannan makabarta waɗanda suke kwance cikin ta su roƙa musu Allah subhanahu wata'ala gafara su roƙa musu rahama su roƙa musu aljanna wanda mutumin da yayi wannan to yayi daidai akwai wanda kuma zai je domin ya yi wani abin da shari'a ta hana yana daga cikin wato ziyara al-bid'iyya mutum ya je makabarta domin ya jaddada baƙin cikin rasuwar da aka yi masa wato ya tafi makabarta domin ya ƙara tuna wani nashi da ya rasu ya ƙara sabunta baƙin cikin da yake cikin zuciyarsa da damuwarsa wanda ba ya saba wa shari'a mutum ya je makabarta domin ya yi wani abu a wannan guri ko an ba shi wani lakali an ce a nan zai karanta wasu ruddai a cikin makabarta to wannan ma ba ziyara ce ta musulunci ba ziyara ce ta maguzanci to dole ne a bambance tsakanin ziyara shar'iyya da ziyara ghairu shar'iyya ziyara shar'iyya da kuma ziyara bid'iyya dole ne a bambance tsakaninsu idan ana maganar hani game da ziyara ta bid'a to kada ka ce an hana ziyarar makabarta ba makabarta aka hana ziyara ba a irin wannan ziyarar da kai kake zuwa ita aka hana sannan baya daga cikin sunna ko kuma in ce baya daga cikin musulunci mutum ya yi wani tattaki ya niki gari gari da gari domin ya ziyarci makabarta wannan ma baya daga cikin abinda musulunci ya yi umarni da shi mutum ya tashi daga nan ya tafi Sokoto ce ya je Hubbare wannan kuskure ne ba musulunci ba ne ba a tattaki domin ziyarar wani guri saboda alfarmasa in ba guri uku ba ka ziyarci wani guri saboda yana da alfarma yana da daraja ka yi tattaki ka yi guziri ka niki gari ka yi bulaguro saboda wannan guri uku ne kawai sune wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid masjidi hadha wal masjid al haram wal masjid al aqsa wal masjid al aqsa wanda Allah ya ce ba a niƙar gari a yi tattaki don ziyarar wasu gurare masu daraja sai gurare uku nabi ya ce masallaci na wannan shine masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na madina sannan wal masjidil haram da masallaci mai alfarma da ke makka sannan wal masjidil aqsa da masallaci mafi nisa shine masallacin qudus waɗannan su ne gurare masu alfarma da aka yarda cewa a ko'ina kake a duniya kana iya cin ɗamara ka yi guziri ka sayi tikiti ka kama hanya ka je ka ziyarci waɗannan gurare idan mutum ya je ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga ya kusanto ya zo kusa da shi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ƙarasa bayan ya yi nafila a masallacin tahiyyatul masjidi sai kuma ya ƙarasa ya ziyarce shi ya gaishe shi ya gaishe da sahabbansa biyu da suke tare da shi Abubakar da Umar sannan ya fita ya zagaya ya je baƙe wanda tana nan kusa da masallacin ya je ya ziyara yana iya zuwa shuhada Uhud duk wannan ya halatta tunda ya riga ya je garin abinda ya kai shi daga nan shine ziyarar wannan masallaci to sai ya yi amfani da wannan ya ƙara samun wata garabasar ziyarar waɗannan gurare amma a karan farko mutum ya ce shi zai yi bulaguro kawai saboda ziyarar wannan baya daga cikin koyarwar magabata, baya daga cikin koyarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. To wannan shine bambanci bambance-bambance da ke tsakanin ziyarorin guda biyu. Ziyara shari'a wani abu ne da shari'a ta kwadaitar, da farko musulunci ya hana, farko annabi ya hana ma zuwa makabarta gudun kada a je a yi wasu abubuwan da ba su dace ba, musamman karan musulunci ba a dade da gane shi ba, tauhidi bai kama bai zama kankama a cikin zukata ba. To akwai wani idan aka bude kofar ziyarar makabarta wani ya je ya yi abin da bai dace ba, sai annabi ya hana. Daga baya kuma, bayan an fahimci tauhidi, an fahimci kadaita Allah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah. Annabi ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur, da na hana ku ziyarar makabarta, ala fazuruha, yanzu sai ku ziyarce ta, fa innaha tudhakkirukum al akhirah, domin za ta tunatar da ku lahira. Daga wannan ita ce illa ko kuma sabab da zai sa ka ziyarci abin nan, ka ziyarci makabarta, za ta tuna maka lahira. Yana daga cikin makasudi na ziyarar makabarta, kamar da muka ce ko dai ka yi wa mamata addu'a ko ta tuna maka lahira, ko duka biyun ka yi musu addu'a kuma ka tuna da lahirarka, ka tuna da cewa wannan guri ne ko gida ne da kowa sai ya shige shi. To idan mutum ya je zai yi ziyara ta sunna, ziyara ta musulunci, ta shari'a, to zai yi addu'a. To akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa, ya kasance yana yi kuma ya koya wa sahabbansa yadda za su yi. Ita ce nan a bayan littafi ya kawo mana hadisin Buraida ibn al-Husay ibn al-Husayf radiyallahu ta'ala anhu, hadisin النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كرم تبدسوا عند سكفتا عند سكفتزوا مقبرتا أن يقول قائلهم لأدعاء كنس سيئة السلام عليكم أهل الديار أمن تبت بريكو ya mutanen wannan gida ko wadannan gidaje, min al-mu'minina wal muslimina, na mu'minai da musulmi, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, haka yake anan amar wayar a cikin sai muslim, wanda ita ce abinda inda ya dauko la lahiquna, akwai lamun bi ce wa inna insha Allahu bikum la lahiquna, mu idan Allah ya yarda ko Allah ya ga dama, to ba su riskuwa ne, masu haduwa ne da ku. Wa yarhamu Allahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin, kuma Allah ya jikan al-mustaqdimina minna, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, suka rigaye mu, wal-musta'khirina, da waɗanda za su zo daga baya. As'alu Allah lana wa lakum al-afiya, ina roƙa mana Allah, ina roƙa muku Allah ya ba mu lafiya. Wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa, haka da Imam Nasa'i ya rawaito shi a cikin Al-Mujtaba, ya rawaito shi a cikin As-Sunan Al-Kubra, haka da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Musnad, At-Tabarani a cikin Kitab Ad-Du'a, Al-Baghawi a cikin Sharh As-Sunna, Al-Bayhaqi a cikin littafinsa Al-Asma was-Sifat da As-Sunan al-Kubra da Ad-Da'awat al-Kabir. Malamai da yawa sun fitar da shi wannan hadisi na Buraida, sannan kuma ya zo a hadisin Aisha, wannan hadisi ya zo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda wannan ƙarin wa yarhamu Allahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin ya zo ne cikin hadisin Aisha, yasa ya sa shi a cikin bracket a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, hadisin da Muhammad ibn Qais ibn Makhrama ibn al-Muttalib yake cewa ألا أحدثكم عني وعن أمي بنا باكو حديثي با وندا يشافين يشاف ما يفياتا ما سسوارنسا سكتي سيمكا سيزي مغرر ما يفياتا لتايفيش سيكي تيوا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ألا أحدثكم حديثا عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai suka ji ya ce Aisha ta gaya mu daga yana nufin ummul mu'minina shi mu'mini ne don haka ya yarda Aisha radiyallahu ta'ala anha mahaifiyarsa ce ko ce mamansa ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan hukuncin take cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana lokacin da yake kwananta ne yana gidanta sai ya zo ya ajiye ridainsa wato mayafinsa ya cire takalminsa ya ajiye a gabansa ya shimfiɗa wani bangare na izarinsa a jikin shimfiɗar da zai kwanta ta ce bai jima ba sai ya yi zaton cewa na yi bacci in ji Aisha sai ya yi cewa bacci ya ɗauke ni sai ya tashi ya ɗauki rida'insa wato abin ɗinsa a yi mayafinsa ya rufa ya sa takalminsa a hankali ya tafi ya buɗe ƙofa ya fita ya jawo ƙofa a hankali sannan sai ya fita ta ce nima sai na tashi sai na ɗau mayafi na saka na ɗaura zani na silillibi na saboda annabi ya fita nima na fita bayansa fa asra'tu ya ƙara sauri na ƙara sauri fa harwaltu ya ƙara sassarfa na ƙara sassarfa fa ahdartu ya ɗan ƙara ɗaga ƙafa nima na ƙara ɗaga ƙafata ce sai ya je tsaya ya shiga makabartar baƙi wadda mun ce damar tana kusa ba nesa take ba ya shiga makabartar baƙi faƙama ya tsaya kama kiyaman tawilan ya tsaya daɗe a tsaye ta ce sai ya juyo yana juyowa ni ma sai na juyo saboda haka ya taho sai dai sauri na riga shi na shige ɗaki na jabar gona na rufa kamar bacci nake annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai yake cewa ya Aishu Aisha Rabia wato ya ga tana numfarfashi na wanda ya yi gudu sauri zai rika numfashi cikinsa yana sama yana ƙasa ya ce kuma numfashi haka kike cikin kina ɗaga yana sama na ƙasa sai ya ce da ita ki ba da labari menene ya faru ta yi shiru sai ya ce da ita la tukhbirini aw la yukhbirannani Allahu al-latiful khabir ko ki gaya min ko Allah ya gaya min to shi ne sai ta gaya masa abinda ya faru ya tashi tana jin motsinsa duk tana ganin abinda yake yi saboda haka ta bi shi a baya sai ya ce da ita atakhafina an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu kina jin tsoron Allah da manzansa su zalunce ki ne wato tana tunanin ko zai tafi gidan wata matar shi yasa ta biyo shi a baya sai kira da san zan zalunce ki ne sai take cewa na san duk abin da ka koyi na koyi ma Allah zai tura mu asiri mahama yaktubun nasu ya'lamhu Allah duk abin da mutane suka koyi sai Allah ya sani zai faɗa sai da ce gaskiya ne haka ne wato yadda tana jin tsoron zai mata zulmu sai yake cewa to jibrilu ne ya zo mu yace da ni in tashi in je Baqi'a in yi mutanen da ke kwance a can addu'a. Ya ɓoye bai shigo ba, ni ba kuma na ɓoye miki, ban so ki tashi ba don kai tsorata ki, shi kuma ba zai so ya shigo ba saboda kin cire kayanki kin kwanta. Saboda haka sai na tashi domin kada in firgita ki, domin in ya tashi ta ta san ya fita a tsari ɗabi'a ta mace da duhu kusancin ba fitila ake kwakwana ake da nefa ba, ba ma nefa. To kaga kamar mu ne in an ɗauke nefa, saboda haka ga duhu in ya ce mata ya fita, to tana kwance ita kaɗai za ta yi ta jin tsoro kawai, haka nan kwakwalwar ta sai ta riƙa ba ta ko yanzu wani abu ya shigo ko wani. To gudun kai ya tashe ta kuma ya ce mata ya fita, kuma ta yi ta tsoro, ta jin tsoro ba ce ya ɗauke ta, sai bai tashe ta ya gaya mata me ya faru ba. To shi ne ya tafi ya je ya tsaya a Baqi ya daɗe yana wannan addu'ar. To shi ne sai take cewa me za ta faɗa idan irin ta je ita ma ziyarar makabarta, shi ne ya gaya mata wannan: assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minina wal muslimina, a yadda yake a riwayata min almuslimina من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. So, سيدي أكفر ويرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين سنة أكفر وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. دا أحكي كما تيكاو من الشي يقابتر دا ونم جملة يسا أبراك التفال زوا كاف وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. To wannan hadisin yana nuna mace ma na iya ziyarar makabarta, mace ma na iya ta ziyarci makabarta, saboda ta ce me zan ce, sai ya ce kuli ki ce. To idan har da babu halarcin ta je, da sai ce to aike ba ma ba ma ce ki je ba, bari har in gaya miki me za ki ce, to sai koya mata. To da wannan ne wasu daga cikin malamai suke ganin babu laifi idan mace ta je makabarta. Abinda ba a yadda ba shi ne ta yawaita zuwa bini-bini tana idan a ce ta tafi makabarta. To ana za a iya samun matsala irin dai har ta mayar da makabarta gurin zuwanta, to suna da zuciya mai rauni, wata rana za a je a ga tana abin da ba shi kenan ba. To shi yasa hadisin da ya inganta shi ne la'anallahu zawaratul qubur, ba za'iratul qubur ba, kalmar zawarat. Zawarat ta ce wa mai matan da suke yawan kai ziyara, su ne aka la'ance su. Saboda mai, saboda yawanci masu yawan shiga makabarta ɗin nan bini-bini za ka samu ba masu tauhidi ba ne, sun cancanci la'antar. Amma don mace ta je, wannan babu kuma, wannan shi ne rajihi cikin maganganun da malamai suka yi dangane da ziyartarta. Domin wasu daga cikin malamai musamman hanabila suna haramta ziyarar mace zuwa kabari domin gudun abinda zai kai ya komo, da kuma ruwayar la'anallahu za'iratul qubur. Kaga za'iratul qubur mace mai mata masu kai ziyara, to amma wannan lafazin bai inganta ba. Abinda ya inganta shine zawaratul qubur. Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz ya kawo hujjoji daban-daban wanda suke ƙara tabbatar da halaccin mace ta kai ziyara kabari. Daga ciki akwai wannan, akwai hadisin matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a yindin kabari tana rusa kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama sabru inda sadmatil ula, aga bai hana ta ziyarar ba. Abinda ya ubarce ta da shi shine haƙuri, da zama tana da haƙuri ba ta zo gindin makabarta tana yawan kuka, tana kuka ba, wannan ba shine abinda ake bukata ba. To da ire-iren waɗannan, saboda haka ya halatta namiji ya je ziyarar kabari, ya halatta mace ta je, amma kada mata su yawaita zuwa makabarta. Shi yasa ma ba sa daga cikin waɗanda aka kwadaitar da su raka jana'iza, ba sa daga cikin waɗanda aka kwadaitar da su. Inda mace za ta bi jana'iza ba haramun ta yi ba, amma ba daga cikin waɗanda aka ce idan sun je ga wasu lada ka so. Shi yasa Umma Atiyya take cewa na hana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ittiba'i al-jana'iz wa lam yu'azzim alaina, ya hana mu zuwa mu bi abinda amma bai matsa ba saboda haka su ba sa daga cikin waɗanda aka kwaɗe ta zuwa makabarta in ta je ko babu wani abinda ta laifi tare da ita addu'ar tana cewa assalamu alaikum ahlal diyar aminci ya tabbata gare ku ya ku mazauna wannan gidaje kamar yanda a duniya muke da gidajen mu kowa da gidansu kowa da gidansu to haka su ba mata wannan makabarta gidansu ne gidajen su ne saboda kamar ka shiga unguwar su ne kamar yanda kuke da unguwa haka ka shiga unguwar su yi musu sallama kamar yanda in an shigo gidanka ake maka sallama zaka yi musu sallama assalamu alaikum ahlal diyar wannan ba yana nuna cewa duk wanda ya shiga gurin su ya sallama ya suna ji ba wannan ba ya nuna haka nusus abinda suka nuna shine wanda yake cikin mamaci wanda yake ya riga ya mutu baka iya jiyar da shi ba anta bi musmi'in man fil qubur baka iya jiyar da wanda yake cikin kabari yana kwanci wannan baka iya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda idan muka yi masa sallama muka yi masa salati akan dauki salatin a isar masa ko muka je inda yake muka masa salati akan isar masa da wannan salatin amma banda shi babu wani wanda yake da wannan khasiyar so kada ka dauka idan ka je makabarta wanda yake kwance a cikin kabari yana jin zuwanka wannan baya da ba wani dalilin da yake tabbatar da haka baya da dalilin da yake tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa wata mu'jizarsa kamar lokacin da aka kashe mutanen Badar abin da kafirai a yakin Badar su Abu Jahal su Umayya ibn Khalaf su Uqba ibn Abi Mu'ayt da dabe ya jefa su a cikin rijiya sai zo yana musu magana yana cewa mu mun samu la wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mun samu mu mun ga abin da Allah ya bar alkawari da shi gaskiya ne mun gani to shin yanzu ku ba kun ga abin da aka yi muku alkawari da shi din nan gaskiya ne ya rasa yadda wani yake cewa ya rasulullahi kana magana da matattu annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yanzu ba ku fi su ji ba ma antum bi asma'a minhum al'an a yanzu wannan kalmar a yanzu din ita ke nuna maka a lokacin Allah ya sa musu jin sun ji shi yasa yace a yanzu ba ku fi su ji ba wannan ya kaga ya nuna a lokacin Ubangiji subhanahu wataala ya isar musu da wannan sakon nashi kaga ba yana nuna kuma shikenan sun rika ji ba koyaushe to haka nan lokacin da aka kai gawa makabarta aka rufe ta yayin da muke barin gurin a lokacin da muke barin makabarta to wannan motsin takalman namu mamaci zai ji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu yasma'una la yasma'u qara'a li alihi yana jin motsin takalman su to wannan dai dai wannan lokacin kenan amma ba shi ke da kuma shi ke da zai zarce a haka ba kowa ya zo ya ji motsin takalmin shi in ya tafi ya ji motsin sa in ya yi magana ya ji shi to kaga waɗanda za su je suna roƙon mabaci suna cewa kaga matsalar da muka shiga kaga tunda ka tafi kaza 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 ka kawo mana agaji ko kuma ana gaya masa dai dan ya san damuwar da ake ciki to inda hankali ba kaga in uwa ne ko mahaifi ko wani babba ya kwanta abin makwancin sa inda ake neman masa nutsuwa ka biyo shi da matsalolin duniya kana gaya masa kaga ai ka so ya ta damuwa ne inda hankali tunda abin nan ya kwanta a cikin kabarin sa ka yi ta bature ka bar shi resting in peace ka bar shi huta lafiya kuma ka bar shi ya gama kujuba ta duniya kuma ka bi shi makabarta ta ga masa gashi ya tafi dan sa ya lalace gashi ya tafi duke nan da ya tara ta lalace ko EFCC sun kwace ko wani abu irin bai kamata ba sai ka bashi kuma in akwai in Allah ya nufe shi da huta hutu a can ya huta in kuma wata matsala ce ke ciki can ka bashi da tashi can ta ishe shi bai kama shi ka biyo ta da zaka ta duniya ba to wannan inda ba a ce yana ji so za mu maganar wanda yake cikin kushewa aka binne shi ko da yaushe aka zo aka yi masa magana yana ji wannan duk maganganu ne da ba su da dalili. Assalamu alaikum ahli diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna in sha Allah bikum la lahiqum. Mu kuma in Allah ya yaso, in Allah ya ga dama, masu haduwa ne da ku, ba wani wanda zai kauce wa mutuwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Duk inda mutun ya kai duk tsawon ran da yayi, karshe dai zai mutu. Ba wanda yake iya, ba wanda yake iya tserewa mutuwa. Ba haka mu in Allah ya ga dama, wato duk sanda Allah ya ga dama, za mu riske ku. Wa yarhamullahu almustaqrimina minna walmustaakhirin. Waɗanda suka riga mu, Allah ya ji kansu. Waɗanda ba suka yi jinkiri, su ma Allah ya ji kansu. As'alullaha lana wa lakum al'afiya. Ina roƙa mana lafiya da mu da ku. Lafiya ga mu wani abu ne sananne. Kin roƙa maka lafiya, Allah ya baka lafiya. Cututtuka da abubuwa da suke damun jiki, kai Allah subhanahu wataala ya raba ka da su. A game da mamaci, in aka ce a roƙa masa lafiya, ana nufin a roƙa masa kubuta daga azaba. Ita ce lafiyarsa. Ba lafiya irin tamu ba. Munin lafiya irin tamu shine kaucewa kamuwa da wasu cututtuka. Ita ce lafiya a gaba su rai. Lafiya kuma ga matattu shine kaucewa fadawa cikin azabar Allah. To wannan ita ce addu'a ta ziyarar makabarta. Wannan ba ya nuna cewa idan kai wata addu'ar kuma kai haramun ba. Ana da gaya maka cewa ga wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa, in ka je ka fara yin sa, sauran addu'o'i kuma da zaka yi ta musu, wannan kofa a buɗe take. Matukar dai babu shirka, babu bid'a a ciki. Sai du'a'ur rih, addu'ar tasowar iska, wato addu'ar da ake yi lokacin da iska ta taso. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha, ko kuma Allahumma inni as'aluka khairaha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Tasowar iska tana ɗaya daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wama khalaqa Allahu fis-samawati wal-ardi la-ayatin liqaumin yattaqun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ayoyinsa a sama da ƙasa. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari wama anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifi ar-riyahi was-sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal-ardi la-ayatin liqaumin ya'qilun. Da Ubangiji subhanahu wataala ya sanya waɗannan abubuwa da suke gani na halittar sama da ƙasa da rana da wata da ainihin girgije da taurari da abubuwan duk da muke gani, da tasowar iska da jujjuyawarta, fitowa daga kudu da fitowa daga arewa, duk waɗannan ayoyi ne, wato alamomi ne da suke nuna akwai Allah, alamomi ne da suke nuna cewa duniyar nan akwai mai juyata, mai tafiyar da ita a bisa tsarin da muke gani. Don haka su zama dalilai da za su yi mana jagoranci zuwa ga tsoron Allah, zama da jagoranci zuwa ga yadda da sabuwar Allah da kuma kadaituwarsa wajen bauta masa. Shine da ayatul qawmi ya'qilun, ko da ayatin liqawmi yattaqun, ga masu tsoron Allah. Don haka tasowar iska daga kudu ba shi yake nuna dole sai an yi ruwa ba, saukar da ruwa ne daga Allah ne. Allah na iya sanya alama ta zama wata alama ce, amma ba ita ce ruwan ba, ba ita ke bada ruwan ba. Tana iya tasowa daga kudu, iska ta taso daga tudu a ƙi ruwan, wata za ta fito ta arewan kuma a yi ruwan. Bisa ga alama mutane suna ganin duk sanda aka ga hadari ya haɗo, iska ta taso daga kudu, a ce to za a samu ruwa, idan daga arewa ne a ce ba ruwa. To Allah na iya juya wannan, wacce za ta taso da tugudun ka gaba ruwan, wacce za ta zo daga arewa kuma ruwan ya samu, saboda abin daga Allah ne, shine yake saukar da ruwan ba iskar ba. shirka ce ka dangana saukar ruwa din zuwa ga iska, ce ita ce ta baka ruwa, daidai yake da wanda zai dangana saukar ruwa zuwa ga taurari, cewa tauraro kaza idan ya hudu to zai ba mu ruwa, kamar yadda ake yi a jahiliya al-istisqa'u bin nujum. Haka iska ɗaya da ce cikin ayoyin Allah, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka wasu al'ummomi da iska, ya halaka wasu al'ummomi da iska kamar Adawa, wa fi adin arsalna alaihim rih al-aqib ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin. Adawa duk girman su da ƙarfin su da ƙarfin halittar da Allah ya musu da iska, Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su cikin kwana 8. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sakhare ta gare su sab'ata layalin wa ayyam وأياماً كو حسومة تبنجي سبحانه وتعالى يا هلك الدى وتعالى الأمة دى إسكا شيسا تاسو ور إسكا تنا كتعوا باوي كتعوا إلو من النبو كسني وجسكي نومل لن كتعها كتن تاد قرابا والنبا كتعوا ببببو وزاها تنا ككليا إتاتوا تنا لجي قانو إلو تأكي مغانا أنغاني باوي irin kadawa haka kaga ishiya na rangaji ba, in haka ne to kullun cikin addu'ar kake, abinda zamu faɗa sai zama ba lokacin da baka yi tunda kowa da kadawar ai kadawa ce normal, ana maganar kadawa ne ban tsoro da zaka ji kwalar gidanka yana kakkakkak kamar zai balle, kaga itatuwa suna wasu na karewa wasu wani abin na tashi yayi sama, to ita ake wannan kadawar wannan tasowar ake magana, an gane ita ce ake wannan addu'ar da kakar ciko kowace irin tasowar iska zaka kana da raga guguwa haka ta taso wanda zai ta wuce ba irin take magana ba, an gane to kasancewar Allah subhanahu wataala ya halaka wasu al'ummomi da iska, sai ga mana tasowar iska irin wannan abu ne da yake tsoratarwa, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga iska ta taso irin wannan to baya zaune baya tsaye kamar yadda Aisha ta ce, baya ya shiga kharaja dakhala wa kharaja wa aqbala wa adbara, ya shiga ya fita ya kai ya komo fuskar sa ta canza har sai wannan iskar ta tsagaita, sannan sai kaga kuma fuskar sa ta saki. Shine Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Rasulullahi naga iskan nan ruwa yake mana in ta taso, ma'ana iskan nan ni'ima take kawowa take zuwa da shi, amma naga hankalinka ya abin nan yana tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baki ga wadanda Allah ya ce falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna, Allah ya ce bal huwa mastajaltum bihi ريحهم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تبكي جوال أن دعال الله مامو الأباري با يعني عند سكاك إسكا تا تاسو قالوا هذا عارض منطرنا هذا لينا يجي يا زي من الوا التي بل بلوا زي مكبونا ما استعجلتم به أبنكو كي قلتوني أكامكنا أذابا ريحهم فيها عذاب أليم, iska ce da ke ɗauke da azaba mai tsanani, don miru kulla shay'in bi amri rabbiha, tana rusa da rugurguza ko menene da umarnin ubangijinta, sai ma ta zaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin, duk abinda ta biyo kansa sai ta mai da shi ta nike shi kamar gari, ta nike shi kamar abin yashi, duk abinda Allah ya mata umarni ta nike shi za ta nike shi, wanda ya tsaya shi ne wanda Allah ya ce ta bashi ya tsaya shi ne, fa asbahu la yura illa masakinuhu, duk waɗannan halittu da suke doron ƙasa ta gama da su, ya zama na ba abinda ake gani sai gidaddajin su, ba abinda za a ga duk sun zama gidaddajin su zama kufai, to shi yasa ya ce to kin ji wannan kuma sai in ga iska ta taso irin wannan kuma hankali na kwanta, saboda haka akwai tsoratarwa da Ubangiji subhanahu wataala yake yi baka ita iska tana gudane ne da umarnin ubangijinta shi yasa a wannan hadisin da muka karanta wannan hadisin na Abu Huraira hadisi ne wanda kuka gani Abu Dawud ya rawaito shi haka nan Ibn Majah ya rawaito shi haka nan Al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Adab Al-Mufrad da Ad-Da'awatul Kabir da kuma Nasa'i a cikin As-Sunan Al-Kubra Al-Baghawi a cikin Sharh As-Sunnah da Ibn Hibban a cikin Sahih Littafin sa Imam Ahmad a cikin Musnad haka nan At-Tahawi a cikin Mushkil Al-Athar malamai da yawa sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne tabbatacce ingantacce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin sa ar-ruhu min ruhillah ar-ruhu min ruhillah iska tana daga ni'imar Allah ta'ti bil rahma tana zuwa da rahma wa ta'ti bil azab kuma tana zuwa da azaba to takan zo da rahma takan zo da azaba huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi haka yana aiko da iska ta zan rahama ce cewa min ayati an yursila ar-riyaha mubashirat yana daga ayoyin Allah ya aiko da iska don ta zama bushara ce bai ne dai rahmati cewa ga ruwa nan zai zo ya aiko don ta zan alama amma ita ce ke ba da ruwan ba shi yasa ya ce ta'ti bil rahma wa ta'ti bil azab kuma tana zuwa da azaba kamar yadda Allah ya yi wa adawa azaba da ita fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha idan kuwa ganta kar ku zage ta duk abinda ka ga ya faru ta dalili a gare ka ta dalilin iska kakka buɗe baki ka gaya mata bakan magana ta ɓaran maka da wani abu naka kada wannan ya sa ka zage ta ta kwaye maka rufin gidanka kada ta sa ka zage ta ta rusha maka katangarka kada wannan sa ka faɗi bakar magana wai kai ranka ya ɓaci ita ma'amura ce umarni ne Allah ya bata ba wai haka kawai ta rusa maka gidanka ba ko ta kwashe maka kwana rufinka Allah ne ya sa ta to idan Allah ne ya sa ta tai kuma ka zage ta wa ka zaga kan ka zage wanda ya sa ta ne duk wanda ka sa shi abu yayi wani zo ya zage shi to kai zaga to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha idan kun ganta kada ku zage ta was'alu Allah khairaha ku roki Allah ya zatar da ku da alkhairin cikinta wasta'idhu billahi min sharriha ku nemi tsarin Allah daga sharrin cikinta shi yasa Imam Shafi'i yake cewa la yanbaghi li ahadin an yasubba ar-riyah bai dace ga wani ba ya rika zagin iska fa innaha khalqu Allah muti saboda ita halittar Allah ce mai da'a wa jundun min ajnadihi kuma soja ce daga sojojin Allah yaj'aluha rahmatan wa nikmatan idha sha'a in yaga dama yana kan sanya ta rahama in yaga dama ya sanya ta azaba saboda ka kai abinda zaka yi bawa yayin da kaga tasowarta to ka roki wanda shike da iko da ita shine Allah ka roke shi alkhairin da yake cikin ta da alheri ne yake cikin ta Allah ya baka datar da kai da wannan alheri idan abin da yake cikin ta azaba ne ubangiji ya tsare ka wannan shine abinda yanzu shi wancan hadisi na farko bai faɗi lafazin addu'ar ba kawai cewa yayi was'alu Allah khairaha wasta'izu billahi min sharriha to shi bai littafin shine yayi siyagar yadda addu'ar za ta kasance sai ya ce Allahumma inna as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha dan shi ne ma'anar was'alu Allah khairaha wasta'izu billahi min sharriha amma hadisi na biyu shine hadisin Aisha wanda shine muka faɗa cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi yana cikin sahih Muslim yana cikin sahih Bukhari hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda iska ta taso irin wannan fuskarsa takan canza yakan kasa zaune abinda yakan kasa zama sau da haka ya shiga ya fita ya yi gaba ya dawo haka yake ta yi har sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaye ta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo cikin hayyacinsa. To shine Aisha tai masa wannan magana da muka ambata, shine annabi yace ai gashi Allah ya halaka wasu mutane da ita, haka in ta zo ga abin da zaki ce shine koyar da wannan addu'a, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha, ina roƙonka alkhairin da ke cikinta da ina roƙonka alkhairin ta wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khaira ma ursilat bihi da kuma alkhairin abinda aka aiko ta da shi. Zaka abinda zaka roƙa alkhairi hawa uku, alkhairin ita iskar kanta da kuma alkhairin abinda ke cikinta da kuma alkhairin da aka aiko ta da shi. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi, kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin ta da sharrin abin da yake cikin ta da sharrin abin da aka aiko ta da shi. Don haka Allah subhanahu wataala iska cikin ta akwai abin da dan adam yake bukata, sanyin da yake cikin ta ko ta busar masa da abin da yake son ta busar masa, ko abin da yayi zuba a ƙasa na tsirrai suna bukatar iska, dawar iska, duk da waɗannan abubuwa ne da dan adam yake amfana da iska a ciki, ko wani abu ne wari ko wani hamami da mara daɗi iska ta kada ta tafiyar da shi, duk wani abubuwa ne dan adam ke amfana da shi ta hanyar iska, abinda ake aiko ta da shi, abinda yake cikinta kuma na saukar ruwa mai amfani, domin takan wato riga wato ruwa sauka, takan kada kafin saukar ruwa, baina ila rahmatihi da Allah ce. Abinda kuma ake aiko ta da shi shine as-sahab, shine girgije da take tafiyar da shi, take dauka, take matsa shi daga nan zuwa can. To ka roki Allah girgijen nan da ya taho ya zama a gonarka ya sauka. To duk wannan shine abinda zaka roki Allah subhanahu wataala ya datar da kai daga wannan iska, sannan kuma ka neme shi ya tsare ka daga abubuwan da suke cikin ta marasa daɗi, don haka duk abin da ka san cewa ranka zai ɓaci a dalilin ta, to sai ka roƙi Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga wannan abu. Sai du'a'ur ra'di, addu'ar tsawa, ar-ra'du shi ita ce tsawa, ƙaran da ake ji a cikin sama inda sama take walƙiya. To ita ma wannan aya ce da Ubangiji subhanahu wataala ya sa wanda yake tsoratar da bayansa da ita, kuma an san cewa irin wannan wani lokaci takan kurantar da mutane, takan ba abin da ba iya faruwa ga mutum idan Ubangiji subhanahu wataala ya so ya jarrabe shi ta hanyarta. To shi kanta wannan tsawa baiwa ce daga cikin bayin Allah, kuma wannan abin da take umarnin Allah take bi, don haka tasbihi take yi, kamar yadda Allah ce sabbihur ra'du wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Allah yana wato abinnan ra'du tana tasbihi, tsawa tana yin tasbihi tare da gode masa. Wannan mu fahimce shi bisa haƙiƙaninsa, ba bisa majazi ba kamar da suke cewa majazun ne aƙali, a'a tana tasbihi tana tasbihi, walakin la tafqahuna tasbihahu, kamar yadda Allah ya ce ba lalle ka san tasbihin nata ka gane shi ba irin naka subhanallahi ko alhamdulillahi ko la ilaha illa huwa wallahu akbar, a'a kamar yadda Allah ya ce in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbihi wa la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Don haka Ubangiji subhanahu wataala ya sanya kowane abu ya yi tasbihi gare shi, sai dai ba lalle ne mu gane tasbihin da waɗannan abubuwa suke yi ba. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi, wannan hadisi na subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati, ba Imam Malik ba Imam Ahmad ba, abinnan Imam Malik a cikin Muwatta, kuma hadisi ne mawqufi, hadisi ne mawqufi. Abdullahi ibn Zubair sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama, jika ga sayyidina Abubakar ta wajen mahaifiyarsa, dan gidan Ana Asma binti Abi Bakar, sannan ji da ga Zubair ibn al-Awwam, ɗaya daga cikin al-bashirin bil janna, to shi Abdullahi ibn Zubair yake ce idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadith, indai aka fara tsawa duk bagalar da yake zai bari zai aje yayi shiru sai ya ce subhanallazi yusabbihu subhanallazi yusabbihu ko subhanallazi yusabbihu sai ya ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Hadisi ya tabbata cewa shi ita ar-ra'du din nan mala'ika ne, sauna tsawon mala'ika ne wanda shi yake kada girgije inda Allah yake so, inda Allah ya nufa, kamar da zuwa hadisin Abdullahi dan Abbas da cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa Yahudawa sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tambaye shi game da ar-ra'du, wato wannan tsawa da muke ji a sama menene shi, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce malakun min al-mala'ika muwakkalun bis-sahab, yace mala'ika ne daga cikin mala'iku da aka wakilta masa girgije, ma'ahu makhariqu min nur, yana rike da bulaloli amma na haske, yasuqu biha as-sahab haythu sha'a Allah ta'ala, yana karkada girgije inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama. Qalu fa ma hadha as-sautu alladhi nasma'u, to wannan qalan kuma da muke ji shi kuma menene, yace zajratu as-sahab yusjiruhu ila haythu amara, wato tsawa ce yake yiwa girgije yana umarta sa inda aka umarce shi ya je. Qalu sadaqta, Yahuda suka ce gaskiya ka faɗa, dan sun karanta wannan littafin su, irin an zo a koyi Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ansar ba daidai ba, ce to kaga kai da Annabi ne da ka faɗa daidai, to sai suka ji kuma ya faɗa daidai, suka ce to gaskiya ka faɗa, to amma me zai hana ku yi imani da shi, saboda taurin kan ga Yahudi, shi ba Yahudi yana gane gaskiya sai dai take take sabanin nasara Kirista, shi Kirista kansa ne gaba ɗaya ba a daidai ba, haka shi baya ganewa ma balle ya ƙarya, shi wannan zai gane ya ce gaskiya aka faɗa amma ba zai bi ba, me ya ce ba haushi ya ce Yahudu tuba babu, to ba zai tuba ba, to wannan shi da abinda ake faɗa yayin da subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi, da cewa babu hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma wannan an samu daga cikin gabata suna faɗar haka. Za mu tsaya a nan, abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.